Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A bayan mika dukkan yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya hada waɗannan kusakuna mu a ɗaya daga cikin ɗakuna wanda Allah ya zaba wa kansa, wato masallaci dake nan a garki a nan babban birnin tarayya Abuja. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya hada waɗannan fusakuna mu a gidan aljanna. Babu shakka wannan maudu'i da malamai suka tattauna mana maudu'i ne mai matuƙar muhimmanci wanda kowannen mu ya ishe mu mu gane muhimmancin sa. Babu wani mutum a duniyar nan da ba shi da ƴan uwa na kusa. Wannan Allah ya yi tsarin nan ne saboda kowanne ya gane akwai wasu buƙatu da kake da shi ga ƴan uwanka da su ma suke bukata gare ka. Shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin Alkur'ani wurare da dama da ya rinka kawo dokoki, sai ya rinka bayyana matsayin ƴan uwa musamman na kusa a cikin jerin bayanan shi da ya kawo bayani game da shi Allah, sai ya kawo na ainihin wato ƴan uwanka a bayan shi. Allah ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, sai ya ce ni wa bil walidaini ihsana. Kun ji malamai suna ta mana maganar iyaye yanzu. Sannan bayan da ya kawo wa bil walidaini ihsana, sai ya ce wa bil qurba, sai kuma ga danginka na kusa. Misali guda uku a gurguje wanda zan buga mana domin mu gane muhimmancin wannan ƴan uwantaka ko zumunci da ake kwadaitar da mu musada. Zuwan mu wannan gari cikin kwanaki uku hudu da suka gabata, mun kai ziyara wasu wurare wanda wallahi mun ga hakikanin abinda duk malamai suka gaya mana yanzu. Akwai wani bawan Allah da muka je muka ziyarce shi, a daidai sadda muka isa mun same shi yana cikin zazzabi ba lafiya, yana takure a wuri guda. Amma wallahi daga sadda muka kawo mishi ziyara ba mu bar wajen ba sai da ya watsake gaba daya. Ga su malam shaida ne akan haka. Haka mun kai ziyara wajen wata baiwa Allah ita ma, muna shiga muka same ta ita ma a tattakure, tace ba ta jin daɗi. Amma Allah cikin ikonsa a ziyarar da muka kai na ƙasa da awa guda, wallahi ban bar wajen ma ita ma sai da ta watsake gaba daya. Wannan sakamakon me? Sakamakon ƴan uwansu a musulunci sun kawo musu ziyara. Wani spirit ne Allah ya sa a ƙarƙashin wannan zumuncin wanda yake magance matsaloli da yawa wanda mu ba ma ganewa. Misali na uku wanda dukkanmu nan za mu shaida, gashi a wannan ziyara da muka kawo wannan masallaci, da dama mu ba mu taɓa ganin juna ba a duniyar nan. Wala'alla ba mu ma san da existence na one at each other ba. Amma yau with just these few minutes da muka samu tsakaninmu da junanmu, kowa a zuciyar shi yana da wani nau'in jin daɗi da yake yi. Haka ne ko ba haka bane? Wannan shi ne sadar da zumunci. To Allah da ya halice mu da ya fi mu sanin kanmu, zai umarce mu da abin da ba zai amfane mu bane jama'a? Shi yasa mu yi kokari mu kula da wannan zumunci. To malamai suka ce zumuncin nan yana da kyau ka gane cewa tsakanin musulmi da musulmi ma yana da ainihin wato tafiri balantana, kuma ƴan uwanka da kuke da kusanci na ainihin wato jini. Kowannen mu anan idan yana da wani al'amari da ya shafi na farin ciki ko na damuwa, waɗanda abin yake fara shafa kai tsaye su ne waɗannan dangin nan nashi. To idan ya zan babu kyakkyawan alaƙa tsakaninka da su, kaga ka yanke wannan zumuncin kenan. To yanke zumunci kuma kamar yadda muka ji malamin ya kawo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya ce Allah na yanke mutum daga rahmarsa. Shi yasa Allah idan mutum ya ainihin wato rasu, yana turo wasu mala'iku su zo duniyar nan suna yawo tsakanin dangi da ƴan uwa da abokan arziki nagartattu. Allah zai umarce su saurari menene waɗannan mutane ke faɗi game da mamacin. Da haka idan mutumin arziki ne suna ta yaban shi, wani ai bango ne a cikin mu, bango ya faɗi, Allah ya kawo mana makwafin shi. Kaga alaman mutumin kirki ne kenan ko? Sakamakon wannan alkhairin da suke faɗi game da kai, sai Allah ya ce duk na gafarta mishi abin da ya aikata, ba ma za a bincike aikin shi ba. To idan mutum ya munana kuma alaƙan shi tsakanin shi da dangin shi, shi ma za a faɗa. Wannan abu ne wanda ba wai bribe zaka bada ba a faɗa, koko kai wani tiffin a kifaɗi ba zai yiwu ba. Hakikani yadda kake haka mutane za su faɗa. Shi yasa Allah ya ce qul i'malu, kowa yayi aiki, fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah zai ga abinda kowa ke aikatawa. Muminai ma bayan Allah kowa na gani, kuma da abinda kake aikatawa da shi za a yi maka ainihin wato hukunci. Da haka mu gane waɗannan dangi da ake bayani, babu waɗanda suke da girman haƙi kaman iyaye. iyaye shi yasa Allah kullun yake umarcin mu da mu kyautata musu kuma haƙin iyaye baya karewa wai kawai saboda mutuwan su har bayan mutuwan su haƙin su nana a wuyan mu wajibi mu ci gaba da yi musu addu'a mu ci gaba da kula da waɗanda suke sada zumuncin sa sar da suke da rai kamar yadda muka ji mallam ya gaya mana sannan ƴan uwanka waɗanda kuka zauna mahaifa guda aka zo da ku duniyan nan ta wannan channel din guda suna da girman haƙƙi a kanka sannan iyalinka matanka da ƴaƴan da ta haifan maka da waɗanda ainihin wato za su yi naso daga waɗannan da muka ambata su ne dangin naka na kusa to menene ya kamata ka kulla na alaka da su zumunci mafi girma na farko da zaka kulla da su shine kai kokari kaga kun yi addini iri daya saboda bayan rayuwar nan ta duniya ana sa ran kuma ku yi rayuwa tare a lahira amma idan ba ku yi addini iri daya ba to an samu matsala da haka ka kula musu da addinin su wannan shine abu mafi muhimmanci na farko shi yasa kaga ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shari'ar musulunci har sai da ta kulla alaka tsakanin mutum da dangin sa idan akwai wato addini musulunci iri daya idan kuma babu ana jimtse wannan alakar babu gado tsakani babu kaza babu kaza to ya kamata kai kokari waɗanda suke da alaka da kai kaga suna kan addini nagartacce domin fatan ka ya zama za ku mutu ku je aljanna tare Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatna bihim min amalihim min shay malamai da suka zo tafsirin wannan aya suka ce abin da yake faruwa shine bawan Allah mutumin kirki da ya rasu ya samu daraja na kololuwa a aljanna sai zan ƴaƴan shi da matan shi da dangin shi na kusa su ma Allah ya kaddari sun shiga aljanna amma ba su yi aiki irin nashi ba da haka su suna daraja na ƙasa a aljanna kenan an aje su inda ba za su taba haduwa ba to sakamakon wannan zumunci da yake a tsakanin su sai Allah ya ce to wancan mutumin kirkin a dubi alfarman shi a hada shi da zura'an shi da haka sai a daukaki darajar waɗannan dangin nan naka sai a hada ku a guri guda me ya wuce wannan jama'a shine wallazina amanu wattaba'tum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum babu shakka wannan gaba da ainihin aka tattauna mana gaba ce mai matukar muhimmanci wanda ya kamata mu kula da su ba dan komai ba sai dan saboda ainihin wato mu samu irin waɗannan sakamako kyawawa wanda muke fata tun daga nan duniya har lahira Allah ubangiji ya sanya mana albarka a rayuwar mu ya ainihin wato kara mana dankon zumunci tsakanin mu da ƴan uwan mu da dangin mu daga cikin ayyukan sada zumunci ƴan uwa masu albarka kamar yadda malamai suka ce ba wai abu guda ɗaya bane abubuwa ne masu yawa duk wani abu da mutum zai yi san barka da shi wato dan adam zai ji daɗi ana sada zumunci da shi sai sa kaji musulunci ya bada muhimmanci wajen yi wa juna sallama har ma sai da aka maida shi haƙƙi ne na wajibci tsakaninka da musulmi ma wanda ba ku hada alaka ba ina kuma ga dan uwanka da haka idan ka hadu da dan uwanka kai mishi sallama idan ka yi ne wato ya gayyace ka ka amsa gayyatansa idan ya nemi kai mishi nasiha ka kai mishi nasiha idan ba shi da lafiya ka je ka gaishe shi idan ainihin wato ya rasu har janaizar sa aka ce karaka idan ya atishawa ka gaishe shi duk waɗannan kyawawan alaka ne ko ɗabi'u da ake son mu nuna tsakaninmu domin mu rayuwa da daɗa a nan duniya gobe alkiyama mu samu aljanna to idan ya hada da dangantaka kuma shine wannan ziyara da ake magana idan babu hali ya zama ana sada wannan zumunci wajen abubuwan farin ciki sun same shi ka je ai wannan farin cikin tare da kai abubuwan damuwa sun same shi ko na musiba ka je ai jaje ai wannan takeicin tare da kai shi yasa kaga idan akai wa idan mutun ya rasu wajen suwa ake zuwa ta'ziya wajen dangin shi su za a je domin a sanyaya musu zuciya a kwantar musu da hankali saboda sun rasa wani dan uwan su wani jinin su to haka al'amarin yake game da ainihin wato ayyuka da ake son ka kulawa dan uwanka na zumunci tsakaninka idan kuma Allah ya hore maka abinda zaka taimake shi ka taimaki rayuwar shi na lafiya na karatu na abubuwan bukatu na rayuwa duk sai ka hada da waɗannan su ne zumuncin da ake son a sada Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa masu albarka malamai sun riga sun yi wa'azi so ni kawai na tuna mana abinda suka ce ne domin mu ƙara ainihin wato yi digesting din bayanan nasu kuma mu yi aiki da su. Ubangiji Allah ya ƙara mana imani ya kuma gafarta mana kurakuran mu, ya ba mu ikon gyara su a inda muka ji cewa ba daidai bane kuma mu gyara su din. Da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullah.